تليا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فيحق ينوى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 26 haka ne ko ga watan 2 wato a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 8 ga watan 5 shekara ta 2002 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 107 jiya mun tsaya ne a karshen hadisin Nafi wa annafi'in qala aghara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala bani al-mustaliq wa hum gharruna fa qatala muqatilatahum wa saba zarariyahum حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ جويرية وانا حديثي كم يدى مهكرا تاتنجا أنكر فوشد نافع نافع مولى بن عمر يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كيهري على بني المصطلق a bisa da kabilar Bani Mustaliq hakan ya kasance ne a cikin shekara ta 6 bayan hijira a cikin watan Sha'ban kuma Bani Mustaliq kabila ce ko yanki ne cikin babbar kabila ta Khuza'a wannan yaki ana kiran shi da Ghazwatu Bani Mustaliq akan kuma kira shi da Ghazwatul Muraisiyya Al-Muraisiyya lafazin al-muraisiyya din ruwa ne da yake kusa da mazaunin wannan kabila a tsakanin garin Jidda da garin da ake kira Rabik manzon Allah ya kai musu hari wahum gharruna al-hali suna cikin gafala ba su tsammani ba su zaton cewa annabi na tafi da mayakansa faqatala muqatilatahum sai ya yaki ko ya karkashe mayakan cikinsu lafazin muqatila waɗanda ya iya yiwuwa su yaki ko da yanzu ba makami a hannunsu ba yara bane ƙanana wanda ba su iya yaki ba kuma tsofaffi bane wanda sun manyanta ba kuma mata bane al-muqatilatu waɗanda sa iya yin yaki a iya fita da su filin daga su manzan Allah ya yi umarni aka kashe wani sashi na cikinsu har mutum 10 wata ba zarari yahum ya kuma ribace zurriyarsu idan ce azzarari wato ainihin mata da kuma ƴaƴa ya ribace su a matsayin bayi da kuyangi Nafi yace haddathani bidhalika Abdullah ibn Umar wanda ya bani wannan hadisi shine Abdullah dan Umar Allah shi kare da gare shi hadisi kuma muttafaqun alayhi wa fihi a cikin hadisin wa saba yawma idzin juwayriya a wannan rana sai manzon Allah ya dace da juwayriya asalin lokacin da aka raba ganima na kuyangi da aka kama sai ita juwayriya ta fada cikin rabon Thabit ibn Qais ibn Shammas to shi kuma sai ya rubuta mata fansa rubuta fansa shine kawo kaza ki fanshi kanki to da manzo Allah ya ji an rubuta mata fansa sai ya bata kudin da za ta fanshi kanta sai kuma ya aure ta sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai da aka rarraba musu mata da yara na kabilar Bani Mustaliq sai suka ce yayi abun kunya ne yanzu mu ci gaba da rike surukan manzon Allah a matsayin bayi a gargashin mu kowa sai ya tantar da bayin da ke gargashin sa a sanadiyar juwayriya sai da aka kyanta rai 100 cikin yan kabilar sa su kuma so ga mai zasu kuma in ba shiga musulunci ba to wannan yana daga cikin siyasar gudanarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kafirai da basu fahimci manzon Allah ba sai suka ce me yasa aka fifita shi da yawan mata sama da sahabbansa har guda tara lokaci guda yayin da sahabbansa kuma matukar abin da mutum zai aula shine hudu. To akwai hikimomi masu tarin yawa waɗanda Ubangiji ta'ala ya shar'anta manzon Allah wannan adadi na aure. Da farko dai ba aure bane ba na sha'awa kadai, domin da aure ne na sha'awa da manzon Allah duk sai ya aure ƴan mata, ba zai aure zawarawa ba. To amma sai ya kasance duk cikin matan da ya aura guda ɗaya ce budurwa, duk sauran zawarawa ne. Ashe aure ne da akwai manufa ta addini, ba manufa ta bukatar dan adam shi karan kansa ba. Ina fatan kun fahimta. Ko manzon Allah ya fi kowa sanin cewa matasan ƴan mata suna da wata khasiyya, don da kansa lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa ya auri mata, ya aure ya tambaye shi me ka aura, a bikiran am tayyiba, budurwa ce ko bazawara? Sai wannan sahabin ya ce tayyiba, na auri bazawara ne. Sai manzo Allah ce halla bikiran tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk, ina ma a ce budurwa ce wanda za ka yi mata wasa, ta yi maka wasa, ka yi mata dariya, ta yi maka dariya. Sai wannan sahabi ya faɗi hikimar da ta sa ya auri wannan, ya ce ai babana ya mutu ya bar min ƙannena ƴan mata shida ko bakwai, to kuma idan na aure budurwa yana ƙara kaina matsala. Garba zora wanda ta san rayuwa za ta taimaka a tafi daidai. Manzo Allah ce ka dace da daidai. Wato dai kaga akwai hikima cikin auratayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gashi a sanadiyarsa, a sanadiyar auren zuriya an yanta mutane 100 lokaci guda. Sahabbai ko sun san hadisan da suke magana kan falalar yantar da bawa da ayoyin da suka yi isharar zuwa ga haka. Fakku raqabatin aw ifamun fi yawmin dhi, tun a Makka wannan suran take. Amma ba su yantar ba sai da sai ga manzon Allah ya auri zuriya. Ina fatan kun fahimta. Da haka akwai hikimomi cikin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, a cikin wannan hadisi abinda muka fahimta kamar yadda muka faɗa tun jiya, yiwuwar shugaba ya kaiwa abokanan adawa hari ba tare da ya sanar da su ba. Domin gashi ya ce a ghara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala banil mustalik wa hum gharuna, alwawu dan nawawul hali, wa hum ay halata kaunihim gharina, wato suna gafale ba su san manzon Allah zai kai musu hari ba. To shine waɗansu malamai suka ce hakan yana halatta ne idan akwai tabbacin cewa balagathumu da'awatul islamiyya, kiran musulunci ya kai gare su, suka kangare an san cewa kiran musulunci ya kai musu sun kiyadda. To yanzu kuma idan ka tashi kai farmakin yaki ba sai ka sake yin kira karo na biyu ba, ya halatta ka kai musu hari koda sun sani koda ba su sani ba. Wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai. Akwai malaman da suke ganin cewa a'a ba za ka kai musu hari ba har sai ka sanar da su. Akwai waɗanda suke kuma kasa gida biyu suka ce a'a idan da'awar musulunci ta kai musu, mustahabi ne ka shelanta musu cewa ga nan zan yake ku. Idan ko da'awar musulunci bata kai musu ba, wajibi ne ka sanar da su kafin ka yake su. Amma dai zance mafi inganci shine matukar da'awa ta kai wa mutane, ba bukatar sai ka sanarce su kafin ka kai musu hari, ko musamman idan ka san cewa suna yin tanaji domin yakar ka. Don waɗansu malaman sun fassara hadisin da cewa su waɗancan mutane manzon Allah ya yi musu haka ne don yana da cikakkiyar masaniyar sunanen suna kimtsi da shi ne da tanadi don su yake shi. To sai ya shammace su kafin su ankara, wato ainihin ya kai musu hali. Wai me yasa kuke ta taɓa wayoyin ne yau haka? Wan Sulaiman bin Buraida an abihi an Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وانا حديثي أنكر قوشي دقى سليمان ابن بريدة شيكم يأكر قو دقى مهي فينسا كارشي أنكر قو حديثا دقى أمنا آئشة الله شكالي الداء قليتا. قالت ita ummuna Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, masu surutun nan da karfi da Allah ku rika hakuri, in kun shigo masallaci ana karatu sai ku rika magana a hankali, mun gode Allah saka alheri. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kada tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya kasance idza amara amiran, idan ya shugabantar da shugaba a wajen yaki, idan ya nada komanda na yaki, ala jaishin akan wata babbar runduna, aw sariyatin ko karamar runduna, akan ce jaish babbar runduna wadda da ita gari ya fita, akan ce sariya yar karamar runduna wadda bayan an fita da wannan babbar runduna sai aka samu waɗansu baradai aka tura su don su je su dan tayar da kura, su fara kai hari su leko asirin abokan adawa. Akan yi irin wannan dabarun a wajen yaki, in kun fita gaba ɗaya kamar ku 1,000 sai a samu waɗansu zarata waɗanda dawakinsu na da gudu, kuma a cikin su akwai gwanayen harbi ɗan sauka na faɗa kamar 200 ko 160, ku sauran nan gudun kun karkasu kun ɓuya, idan suka je suka aka fara gwabzawa da su, za su tsaya a fara gwabzawa a ɗan buga minti 20 minti 30 sai su juyo a guje, sai a ɗauka cewa sun tsorata ne sun gudu, sai a biyo su. To da an biyo su ashe waɗannan suna nan kuma sun yi wa waɗancan abokan adawa kofar rabo. To wannan irka na wannan duna ita ce ake kira sariya. To ita kanta manzon Allah baya kyalata sai ya tura mata shugaba, haka babbar runduna baya kyalata sai da komandanta. To duk wannan ana faɗa mana yadda tsarin yake, ba wai ta ci barkatai ake ba, ko da an shammace ku an kawo muku hari, kafin ku tashi ku rama, dole a nan gurin idan aka yi shela, aka yi kabbara, aka yi kiran sallah a masallaci, jama'a suka taru sai a ce to waye shugaba, wani ne amir, shi kuma nan take sai karkasa mutane, ina yan unguwa kaza ga amir dinku, ina yan unguwa kaza ga amir dinku, ba wai kabilanci bane dan karkasa mutane unguwa unguwa kace to ma ga wacece ragwar unguwa da za a kayar da mu ta bangaren ta nan gurin, kaga ka sa musu wani abu na me wato kaimi ba wanda zai yarda, dan abinda wato aka yi kenan a urubur ridda lokacin da Musailamatul Kazzab ya kawo hari, aka kai masa hari ya kasance ana karkashe musulmai ba iyaka, Khalid bin Walid sai ya dabara sai ya karkasa mutane da yake yafi kowa ɗaya makircin yaki, yace ina hafizan Qur'ani, aka ce ga mu, sai yace ga shugaban ku Salim Maula Abi Huzaifa, sai bas tuta ta hufas, ina yan kasuwa ga mu Salim Maula Abi, aka ce ga zagata ku, ina yan kungila wane ga mu, ina su wane, aka ce ga mu, ina malaman makaranta, aka bas tuta su, yace to ma ga ta inda ake kawo mana hari har aka yadda mu ta bangaren hafizai ko ta bangaren me Salim Maula Abu Huzaifa, gashi dan siriri ne fa kamar zaka bushe shi, yace taf idan nan lewa da aiki, sai ya dauki igiya ya daure kafarsa ta yadda ma ba zai gudu ba, ya kalli mutanansa yace kun san ni ba addacin Qur'ani ne, bazan yadda in kaucewa aya ɗaya cikin ayoyin Qur'ani, kar ku yadda a kawo farmaki ta bangaren mu ya kasance raunin ta mu yake, idan ko har rauni ya faru ta bangaren mu to tur da haddar da muka wa Al-Qur'ani, mu kare haƙƙin sa. To ana kai ta gubza yake sai da gaba da Musulmatul Kazzab. To wannan yana cikin dabaru na yake, idan in yi wannan ko ka kasa da sunan ka abin nan unguwanni, ko ka kasa da sunan sana'o'i, ko kuma ka ga dama ka kasa da sunan kabila din, ana ciki a cikin mu, ina Hausawa gashi, ina Fulani cikin mu gasu, ina Waye cikin mu gasu, a ga waye zai kaza, wani lokacin sai da haka mutane za su yi abin nan, duka dai an tafi yaki za a, amma idan aka biyo ta wannan hanyar sai ka ga abin nan, ina ba ta fahimta. To shi sa ake samun saraya yan kananan runduna a cikin babbar runduna, wani lokaci kuma akan lura da kwarewar kowanne ta fuskar yaki, ina mayu gwanai wajen harbi da kibiya gamu, ina masu yan mashi wanda su mashi suka iya sarrafa gamu, ina masu iya takobi gamu, ina masu bindiga gamu, ina masu igwa gamu, ina masu yan karamin rokokin nan gamu, sai a sarrafa kowanne a ce to kowanne ga lokacin za ku kai hari, waɗannan ku za ku fara kai hari, in kun tayar da ƙura wuri ya rutsi sai rundunar ta biyu kuma ta kai nata daga wani bangare, sai rundunar ta uku ta kai nata daga wani bangare, ya fi ku tafi ku ci barkatai haka ba tsayi. Ina fata ana fahimta. Wannan ya kamata duk muna amfanin karanta kitabul jihad din kenan, dan mu san ya zami, dan jihadin zai iya zuwa kowane lokaci, ko kun shirya ko ba shirya masa ba, kaga ce gara ai shirin kenan. Idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin, idan annabi ya kafa shugaba a bisa ga babbar runduna ko karama, awsahu fi khasati nafsihi, yakan yi masa wasiya a karan kansa, shi wannan shugaban bai taka wallahi cewa ka zama mai jin tsoron Allah, ba san rai, ba san zuciya, ba nuna bambanci, ya kasance manufar addini ce kawai a gabanka, ba san girma ba, ba nuna seniority ba, ba kaza kaza ba, yaya addinin musulunci zai daukaka, yaya kafirci zai kaskanta, wa bi mamma ahu minal muslimina khaira, kuma yakan hore shi ya zanto mai tsoron Allah dangane da mu'amalar wanda yake tare da su cikin musulmai, ya aiwatar da alkhairi tare da su. An gane ko? Akwai lokacin da shugaba zai zama taurare mai jarunta, amma kuma adadin rundunarsa baya cikin maslaha su fita a wannan lokacin. Yana da kyau su kara jinkirin awa biyu ko uku don agaji ya zo musu, ko su kara jinkirin mako daya, amma saboda jin shi ya dumama zuciyarsa ta riga ta kamu kawai sai ya ja mutane, to wannan baya cikin hikima. Dan ana so a cikin harkar yaki ka rage adadin na gawa cikin sojojinka gurgudan hali, dole a mutu, amma kai kokari adadin gawar ya zama baya da yawa. Ina fata an fahimta. Kuma shugaba kwararre ta fuskar yaki ba wai kawai wanda yake jan ragamar yaki a ci nasara ba, har akwai wanda in an ritsa ko zai jan ragama a gudu gida lafiya, shi ma sunan shi kwararre. An fahimta ku? Dan ja da baya ba tsoro bane ba a wajen rago, kare shiri ne kafin a koma. To ya riga ya tambaye sojojinsa mai ake ciki, aka ce bullet ɗin mai ya riga ya kare, yanzu ba zai ishe mu operation na awa ɗaya ko biyu ba. Ce to kaga ai matsala ce, to ya za mu yi kasu gane? Kuma ya kalli abokanan adawa ya ga cikakkun makamai gare su, in za a yi awa bakwai ana yi ma za su iya. To kaga tsayawa da wannan sojojin a wannan yanayin al-ilqa'u bin nafsi ila ta'alluqa kenan, jefa kai cikin halaka. To a lokacin sai ya yi wata dabara a yi wani kurari a kai wani farmaki yiwu, sai a ɗan ja wani a ja wani guni sai a samu rishiya sulani, yadda Khalid bin Walid yake nan lokacin da aka je gazwatul Mu'ta, manzon Allah naɗa shugabanni guda uku, Zaid bin Haritha ya ce shi ne shugabanku, idan an gama da Zaid bin Haritha ya ce ku ɗauki Ja'far bin Abi Talib, idan an gama da Ja'far bin Abi Talib ku shugabantar da Abdullahi bin Rawaha, ya ce idan an gama da Abdullahi bin Rawaha ya ce to musulmai su zaɓa kansu wanda suka ga dama. Haka aka tafi wajen yakin manzon Allah na Madina, tsakanin shi da inda ake yakin wajen kilomita 500 ko sama da haka, amma ana yin masa, ana nuna masa hoton mai ke faruwa tunda shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan sai ga tuta a hannun Zaid bin Haritha, aka gama da shi manzon Allah ce Zaid ya fadi, yace amma ga Ja'far nan ya rike tuta, ana yi ta mure, ce to Ja'far ma ya yi shahada, ga Abdullahi bin Rawaha nan ya dauki tuta, ana nan shi ma ya fadi, yace to Abdullahi bin Rawaha kuma ya riga ya fadi shi ma ya yi shahada. Can gurin sai ce akhazaha sayfun min suyufillah, wani takobi cikin takubban Allah shi ya rike tutar, Khalid bin Walid kenan. Daga nan gurin jarumtar Khalid ta bayyana, da aka gwabza ya lura cewa abokanan adawa taimako na zo musu cikin duk bayan awa uku, sai waɗannan sababbin sojoji sun zo, waɗannan su huta, waɗannan su koma, shi kuma nashi ne kadai tsantsa. Kaga wani dabarun yaki da Romawa suke don su gajiyar da ku. To kawai sai ya yi wata dabara, ya yi kulle-kullen makircin yaki, aka wani tayar da kura, aka yi hayaniya, kawai ya zaya da sojojinsa ya dawo Madina lafiya. Wato yana daga cikin abin da aka yi ba Khalid bin Walid. Da aka zo za a sake koma yakin karo na biyu, lokacin da Usama ibn Zaid ya shugabanci rundunar, ai sai da aka ci nasara. Zaid wannan ya dabara ce, dan ka gudu ba tsoro bane ba, dan ka je ka sake dabara, musamman duk kaga dole sai ka auna komai a cikin yaki. In za ka yi operation na awa shida, kana tsammanin cikin awa shida za ka raunana abokin adawa ko ka gama da shi, to ya kasance kana da makamin da zai ishe ka awa takwas, ko da za ta ɓaci. Amma ba hikima operation ɗin awa shida ka tafi da daidai makamin awa shida, ka tafi da na awa bakwai, awa takwas, awa tara in ta kama. Kuma ka ajiye waɗansu rizab daga baya, cewa a koyaushe ko kai waya ko wacece menene wani taimako zai zo. To dole sai akwai wannan a cikin yaƙi, ba a tafi akwai ta cibar gare kuna kabar gure akan titi, Allahu akbar, kun ɗauki gorori. Wannan ba jihadi ba ne, kawai hayaniya ce mutane suke. An daina wannan yanzu sun kuro yake. Ina fata an fahimta. Ta karkashin kasa yake bi. Daga nan yanzu zaka je kofar fada minti nawa zaka yi? Kuma hanya nawa gare ka? Idan kai dan birni ne wanda kake haƙe ki da mota, kada hanyar ka guda biyu ce, ko ka bi ta kofar Nasarawa ko ka bi ta Ida. Ta minti shikenan, kuma daga nan baka da wata, sai in ka dogon zagaye can ka shigo ta Ida ne da sauransu. Amma shi soja yana da hanyoyinsa, ba hanyoyi na gama garin mutane ba. Haka sojan musulunci ya kamata ya zama, ba ka bin titi na gama garin mutane, don kai soja ne, soja kuma ya sha bamban da saura. Ina fatan kun fahimta. Kun san ana cikin babin jihadi lalle. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce, ugzu ala ismillah, tafi ka kai farmaki bisa ga sunan Allah, ma'ana musta'inan billah, kana mai farawa da bismillah, kana neman taimakon Allah. Ashe duk yawan sojojinka, duk yawan makamanka, karka dogara da dabaraka ko yawan sojojinka, sai dai ka dogara ga wa? Ga Allah madaukakin sarki. Ka roki Allah agaji da taimako, fi sabilillahi, kuma kana yakin ne don Allah, ba dan ɗaukaka matsayinka kai karan kanka ko martabarka ba, ba kuma dan zalunci ba, ba dan kwace ba, a'a dan ɗaukaka kalmar Allah. Qatilu man kafara billah, ko yaki duk wanda ya kafirce ma Allah. Ugzu, ku kai farmaki. Wala tagullu, amma kar ku sa shi dukiyar ganima kafin araba, shi ne al-ghulul, shi ne wala tagullu, kar ku saki dukiya ta ganima kafin araba. Asalin al-ghulul kenan. Wadansu malamai na fassara al-ghulul da cewa shi ne dukkan waɗansu al'amwalul amma, kamar kuɗi na gwamnati, gwamnatin tarayya ce, gwamnatin jiha ce, karamar hukuma ce. Idan mutum ya ɗauka ba da haƙƙi ba sunan shi gulul, ya ti bihi yawmal qiyamati gululan, kuma duk dukiyar gulul mutum zai ta arata a wayansa ranar tashin kiyama. Haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisi, ya ce kada in haɗu da ɗaya daga cikinku yana ɗauke da raƙumi a kansa, ko yana ɗauke da akuya a kansa tana masa me, ko yana ɗauke da doki a wayansa yana masa haniniya, yace wallahi duk wanda na gama da shi cikin ku yana dauke da wannan, babu ni babu shi. Mutum zai biyo manzon Allah na cewa a gisni, kawo mun agaji, kawo mun agaji. Manzon Allah ya ce la ubuni anka min Allah shay'a qad balagtuka, qad ablagtuka, yace ba abinda zan wadatar ma a wurin Allah, na riga na isar maka sako, kuma kai kin aiki da shi. Idan mutum ya sa dukiyar ganima, wannan ce makon masa. Idan mutum ya tafi kudin kalmar hukuma, wannan ce makon masa. Haka kudin jiha, haka kudi na gwamnatin tarayya, duk abinda mutum ya dauka wanda baya cikin albashinsa, baya cikin alawansinsa, baya cikin kudin kwanan dajinsa, baya cikin abinda dokar aiki ta bashi, shine yawa wura ko aka bashi. Hatta hadayal ummal, Imam al-Qurtubi yace tana cikin gulul. Menene hadayal ummal? Ina matsayin famanin sakratare, ko ina matsayin commissioner, ko ina matsayin menene, wani yazo ya bani kyauta dan kujerata, ita kanta sunanta rashawa. Wadansu suka ce tana cikin daidai da satar dukiyar ganima. Idan ta fi sabilillahi ce zai baka kyauta, ba sai ya baka ba kana zaune a gida baka da mukami, me za ka ba sabon commissioner? Ka ba tsohon commissioner mana, ba shi yake da bukata ba. Tsohon commissioner kan da aka sauke ba da kuma ba sai ka tallafa masa ba. To amma shikenan, an bani commissioner na walwala da jin dadin jama'a, misali ko an bani commissioner na kaza ko na kaza ko na kaza, sai ka zo ka same ni da ya da bandar din shadda guda goma, da agoguna guda biyar, da takalma, da menene da menene. Ai kowa ya san wannan ba kyauta bane a ba dan zawar kwabo, kowa ya san uwarsa ake so. Saboda kaga wannan ba ta karban sunan kyauta tsakani da Allah. Haka akwai aiki a gabanmu, wallahi akwai aiki a gabanmu, lahiran nan fa ba wasa bace, gaske ce. Idan ya karba sa a baitul mal gwamnati, to alhamdulillah, da dama gaskiya ba za a hada shi da wanda ya karba cin ba tsakani da Allah. Ako ko da ke karban bude wannan gofar, wala taghullu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi gululi, wala taghdiru, kar ku yi yaudara. Akan ce ghadara yaghdiru, kar ku yi yaudara. Yaudara shi ne ka yi alkawali kake cikawa, ka yawa mutane alkawalin za ka gyara musu kwalbati saboda ka za ka ki cikawa, ka yawa mutane alkawali za ka gyara musu drainage ɗinsu, ruwa ya daina rusa katangunsu, ka ki cikawa. Bayan ku auren zaɓe ka faɗa haka, ko kuma kai shugaban yaƙi, ku kulla yake tsakaninka da abokanan yaƙi cewa a tsagaita wuta na kwana huɗu, an yi wannan alkawalin, kuma sai ka je kai musu hari, ya zama algadru kenan. Ko a wajen yaƙi bai halatta musulmi ya yi yaudara ba. Idan abokanan faɗa suka zo suka ce a tsagaita wutar yaƙi, har aka zo kwana nawa? Kwana bakwai. Wata nawa? Wata biyu, wata uku, wata huɗu. To cikin wannan tsawon lokacin da karatta ba hannu akai, haramun ne ka kai musu hari. In ka kai musu hari, kai khiyana, ha'inci, kuma sai Allah ya kama ka akan wannan. kaga fa su ba musulmi bane amma sai Allah ya kama ka akan wannan dan Allah ka duba tsari na addinin musulunci kafirai yau suka sunnantawa kansu dokoki nasu na karan kansu ga ka'idoji ga kaza ga waɗansu makamai an ce an haramta su a duniyan ci ma a yi aiki da su ko da ana faɗa tun daga yakin duniya na biyu da aka zo aka yi ta yarjejeniya ta rage makaman nukiliya da kuma cewa ga waɗansu makamai irin chemical da biological weapon ɗin nan haramun ne a yi amfani da su ko da ma yaki ya kama tsakanin ƙasa da ƙasa amma a irin wannan makaman da aka ce haramun ne ba wanda Rasha ba ta yi amfani da shi ba don yakar musulmi a Checheniya ba wanda America ba ta yi amfani da shi ba don kai hari ga 'yan Taliban da 'yan tanzimin ka'ida a Afghanistan cikin abin da su suka sa hannu cewa haramun ne a yi amfani da su kuma duk sun yadda a dokar yaƙi ba a yakan fararen hula masallatai nawa hatta asibitoci da marasa lafiya America ta dambara su a cikin Afghanistan bayan unguwanni da ke makare da mutane kai hatta kungiyoyi na taimakon kai da kai irin wanda in ana yaƙi ma ba a abin nan dinsu babban su to na ajiyar kayan na Red Cross sai da America ta jefa masa bomba cikin Kabul sai da ya zanto duk rufin kwanan da 'yan Red Cross za su yi daga samansa su sun yi cross don wai idan kada daga jirgi ka ga jan cross ka gane ina ruwan America dama ta san shi ne ta jefa don da dai musulmi ne da za su amfana da abin ba ta yarda ba amma mu kaga tsarin addinin mu dan Allah da mu da su wa yake da hajjar tallatawa a kasuwa amma haka dokin mai baki ne yafi gudu amma mu gashi an ce kafirai karka yaudare su har Allah ce da manzon Allah wa in ma taghafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa idan ga waɗansu mutane kun yarjejeniya a tsagaita wutar yaki sai kake jin tsoron za su karya to karka ce dan tsammanin za su karya bari in riga su karyawa in kai musu hari duk da haka sunan su ha'inci a'a sai ka aika musu ka ce kai da warwarewar jejeniyata sannan sai ka kai musu hari amma kai harin kafin ka shelanta musu wannan haramun ne a cikin addinin musulunci wato abin da yake faruwa shine America tasirin yahudu yayi karfi a kanta ta yadda yahudawa sun hana ta fahimci gaskiya dai kenan na biyu kuma wato yawanci America da turawa da yawan suna fassara musulunci ne dangane da ayyukan waɗansu bara gurbin musulmi sai su ɗauka wannan shine musulunci a madadin su tsaya su karanci musulunci ta hanyar littafinsa shine alqur'ani ta hanyar bayanin littafin daga bakin manzon Allah cikin hadisai sai su gwammace su ɗauki aikin wani bara gurbin musulmi da ya ba daidai ba sai su fassara shi a matsayin shine musulunci to kaga wannan ita ce wannan shine rashin adalci na ƙarshe a duniya ko kuma sun riga sun yi yarjejeniya da yahudu za su tallafa daular yahudanci ta kafu a sakamakon haka kowane irin gaskiya sai America ta kulle kunnanta ba za ta ji ta ba duk gaskiya sai America ta yawa idan ta ba ɗin ɗumi ba za ta ganta ba to amma ba haka ba ka duba yadda manzon Allah ke faɗa wala tagduru kar ku yi yaudara ma'ana warware alkawali wala tumassilu kar ku yi at-tamsil at-tamsil shine ka canza na gawa idan ka kashe kafiri a wajen yaki haramun ne ka zo ka ce kuma za ka yanke hannunsa ko ka yanke kunnensa ko ka yanke hancinsa ko ka yanke lefansa ko ka yanki wani sashi na jikinsa don wulakantar da gawansa a musulunci haramun ne ka kashe shi finish an riga an gama shi yasa kisan ma da aka ce ku yi fa'iza qataltum fa'atul qitlata kisan ma an ce ku yi ihtisani wajen kisa shi ne kar ku yi tamsili amma ka duba yadda America take sakin bomb kaga hannun mutum a wajen kasuwar wunci kafarsa ta dama kuma tana nan wajen CBN haka fa aka rinke yi a Kabul wanda mu a musulunci haramun ne mu yi wa Amerikawa haka in mun samu nasara a kansu in sun yaƙe mu mu yaƙe su in sun kashe mu mu kashe su amma mu kasance na gawansu haramun ne amma ka duba irin wannan wato ya kamata irin yan boko musu rinka fahimtar irin waɗannan hadisan dan Allah dan su rinka rubuta article a cikin jaridu da turanci suna fassara su haka a gane me ya saƙon musulunci at-tamsil kenan shine wala tumassilu wala taqtulu walidan kar ku kashe yaro karami jifa da kafirai fa kafirai ko kai musu hari kar ku kashe yaro karami فإذا لقيت أدوك من المشركين إذن كاغم دا أبوك نن أداور كتكم مشركي لفظ الأدو ياشا في مفرد ياشا في جمعي إن أبوك أداوة نقول لأ الأدو إما ديواني الأدو wannan yake cewa to menene al'ada'u sai mu ce wannan jam'ul jam'i ne amma al'adu yastawi fihi al-jam'u wal ifrat da jam'i da mufradi duk ɗaya ne la tattakhuzu aduwi wa aduwakum awliya sai ce tulquna ilayhim bai ce ba ilayhi da guda ɗaya ne da sai ce tulquna ilayhi amma din da tulquna ilayhim ya zama damiri ada ilayhim majmu'an wato ya zama lafazin adu wato jam'i ne kenan an gane ko wa idza laqita aduwaka min almusrikin idan ka gamu da abokan adawanka cikin musyrikai fad'uhum ila thalath khisal kaga sai ce fad'uhum bai ce fad'uhu ba da dai ne da sai ce me fad'uhu ina ba don kuna fahimta fad'uhum ila thalath khisal ku kiraye su zuwa ga halaye guda uku fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuffa anhum ko wace dai suka ansa maka cikin guda uku nan karbi ka kyale su karka yake su na farko udu'uhum ila al-islam ka kirai su zuwa ga addinin musulunci ka yi musu sharhin kalmar shahada ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta kunshi bangare guda biyu bangare na farko ba wanda za a yi wa bauta a duniya sai Allah bangare na biyu wanda zai bayanin yadda ake bautar shi ne manzon Allah yadda ba a sawa Allah tarayya wajen bauta ta masa haka ba a yi wa manzan Allah kishiya wajen bayanin yadda ake bauta Allah kadai ake wa bauta manzan Allah kadai ke da haƙƙin ya tsoma baki kan yadda za a yi bautar duk wanda ba shi ba ba hujja bane ba shine ma annal la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai kiran su zuwa ga musulunci fa inhum ajabuk idan sun ansa maka faqbal minhum sai ka karbi musuluncin su summa da'uhum ila tahawul ila darihim min darihim ila darin muhajirin sai ka kira su cewa to ku yi hijira ku bar gidajenku ku yi hijira zuwa garin musulunci tunda garin da kuke yanzu na kafirci ne kila kafirai sun fi ku yawa ba za a bari ku yi addinin ku ba ku koma garin musulunci don ku sami ikon yin addini fa in abau in suka ce mu ba za mu tafi ba za mu zauna a garin mu fa akhbirhum bi annahum yakununa ka arabil muslimin ba su labarin cewa hukuncin su kamar hukuncin mazauna karkara cikin musulmi ka san mazauna karkara cikin musulmi lokacin manzon Allah hukuncin su ya sha bamban da yan cikin garin Madina yan cikin garin Madina idan an je yaki an samu ganima za a kasafta su dan su samu har wanda bai je yaki ba za a iya bashi ganima dan zai iya shiga cikin alfuqara wal masakin amma wanda yake bayan garin Madina can wata karkara can wani kauye sai ce wannan ku kyale su yaki hijira tunda bai hijira ba ya rabo cikin ganiwa to haka duk wanda ko je kuke kira su suka shiga musulunci amma suka ce ba za su yi intiqali su je darul islam ba to ka ba su labarin hukuncin su kamar hukuncin me arabil muslimin mazauna karkara cikin musulmi ba na ba su da ganima wala yakunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un a cikin ganima da kuma fai'i ba su da komai lafazin dukiyar ganima ita ce wadda aka kwata a hannun kafirai bayan an yake su amma al fai wadda aka karba a hannun su ba tare da an yake su ba sun razana sun gudu ko an yi sharaɗi su gudu su bar dukiyar ko su yi hijira daga nan su bar garin to abinda aka karba ba tare da an gwamza yake ba shine ake kira alfai'u ina fata an fahimta lafazin alfai'u din shi a larabci shine almayl akan ce mala yamilu fa'a yafi'u ya karkata zuwa wuri kaza to kaga kamar dukiyar ta karkato ne daga wurin kafirai ta dawo wajen wa shi yasa aka samu ta alfai ta karkato da kanta ba tare da an gwarzo yaki ba fa'a yafi'u mala yamilu hatta tafi'a ila amrillah da haka kuma idwa ake kiranta alfai dan da safe tana karkata ta yi yamma da yamma kuma tana karkata ta yi gabas ta tafayyu zilaluhu an al-yamin wal shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun kada kalmomin yadda suke kenan ba su da ganima ba su da fai illa an yi jahido ma al-muslimin sai in sun fita yaki tare da musulmai sai a ba su wani abu na ganima amma in ba su fita yaki ba za a ba su fa inhum abau in suka kiyarda su karbi musulunci fa fas'alhumul jizyata sai to ku yadda za ku ba da jizya fa inhum ajabuka in sun yadda za su bada jizya faqbal minhum, sai ka karbi jizya ka kyale su kan addinin su. Kiristanci ne, Yahudanci ne, Maguzanci ne, sun ce su ba za su musulunta ba, amma sun yadda za su bayar da jizya. Jizya kuma wani kudaden shiga ne da za su rinka biya gwamnatin musulunci, tunda suna cikin kasar da musulunci ya kai fadinsa ya kai wajen. Su ba su musulunta ba, ballanta za su cancanci zamar kasar. To tunda ba su cancanci zamar kasar ba, tunda sun ki shiga musulunci, ku zauna da addinin ku, ba za a tursasa ku cewa dole sai kun shiga musulunci ba, don la ikraha fid din, amma dole ku ba da jizya. To wannan jizya menene amfaninta? Kamar jizya da za su rinka bayarwa a shekara-shekara, ita ce za ta kare ransu, ta kare dukiyarsu, ba za a yaƙe su ba, ba za kuma a kwace dukiyarsu ba. Dan Allah adalci aka musu a nan ko zalunci? Ƙarshen adalci kenan. Ƙarshen adalci kenan. Yau duk inda Amerika take yaƙa, ko inda Ingila take yaƙa, ko inda India ta yaƙa ta mamaye a cikin Kashmir, ko inda dukkan inda aka mamaye na musulmai, wa aka yi wa wannan adalci? Ko ɗaya ba a yi mana ba. To kaga yadda addininmu yake. Ba a ce dole sai kun shiga musulunci ba, ku shiga. In kun shiga kuma to ku yi hijira, in kun ji yin hijira to gashi ku zauna a garin ku ɗin, amma ga kaza ga kaza ga kaza. To daga nan gurin sai ku ba da jizya. In kun shiga musulunci ga jizya. Idan sun yi da sun ba da jizya shi kenan. Fa inhum ajabuka fas'alhumul jizya, fa inhum abau fas'alhumul jizya, fa inhum ajabuka faqbal minhum. In sun yadda za su ba da jizya karbi. Fa in abau, in suka ce ba za mu ba da jizya ba fa, fasta'in alaihim billahi ta'ala wa qatilhum, nemi taimakon Allah ka yake su, Allah zai baka nasara akan su. Ababe guda nawa kenan? Guda uku, haka ya faɗa cikin hadisi. Abu na farko, kira zuwa ga musulunci. In sun ki su karɓi musulunci, abu na biyu shine me? Jizya. In sun ki su ba da jizya, abu na uku shine me? A yake su. To wannan ana magana akan kafirai waɗanda ku da kanku kuka kai musu hari garinsu don yaɗa kalmar Allah. In kuka je kuka kai hari kuka zagaye garin, sai ku yi bayanin musulunci yadda za a fahimce shi, ga yadda yake, ga tsarinsa a rayuwar mutum shekarai, a rayuwar mutum ta iyali, a rayuwar tattalin arziki, siyasa, zaman lafiya, waye da sauransu. In sun gamsu sun karɓa shi kenan, an huta. In suka ce ba za su karɓi musulunci, ya ce to ku yadda za ku ba da jizya. Ka ce ba za mu, in sun yadda sun karɓa shi kenan, sai a kyale su, haramun ne a kashe su, haramun ne a kwace duke su. In suka ce ba za mu ba da jizya ba, ba za mu shiga musulunci ba, to sai ka nemi taimakon Allah ka yake su. Ina fata mun fahimta. Amma waɗanda su suka kawo maka hari garin ka fa, wanda ya kawo maka hari, ina kake da lokacin tallata masa musulunci? Ai yanzu kai za ka yi yaƙi ne difa'an, a lokacin ba maganan wa'azi. Magana sai ta yaya za ka kare mutuncin masallacinka, makarantarka ta Islamiya, iyalinka, garinka, titunanka, dai shi ya kawo maka hari. Lokacin babu wani lokaci na kira na addinin musulunci. Sai dai in aka gwabza suka ji jiki, ka ɗaga takobi kana hutun yayi kalmar shahada, ta sai ka kyale shi. Wannan kuma hukuncin sa haka daban. Amma in kuku ne ko kai hari, to shi ne za ku wancan tsari guda uku. Wannan na iya cewa an ce tsari uku, amma ƙarshe ya ga guda hudu. Da an ce uduhum ila islam fa yana ja'uka summad'uhum ila tahawuli, wannan summad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, din yana cikin uduhum ila islam. Bangare ne na da'awa zuwa ga musulunci, dan ya kunshi da'awa zuwa ga hijira. Saboda haka gawa bai guda uku ne, ko musulunci, ko me jizya, ko kome a yake su, shine babban guda uku. To a yau inda a ce a Turawa suna so su ce su adalai ne, su masu tabbatar da haƙƙin ɗan adam ne kamar yadda suke da'awa, da duk inda suka je za su ce mutane dole sai an yi demokrasi da ƙarfin siya, ba sai su tallata mutane ba, in sun karɓa to mu su karɓa, to in sun ci mu da yaƙi shikenan, su kyale mu akan aƙidar mu ta musulunci, mu rika biyan su wani abu tunda sun ci mu da yaƙi, ya muka iya? Da can da suka zo suka ci mu da yaƙi a matsayin sunan mulkin mallaka, ba da sun sace gyaɗa da wake da mai da iyayenmu suke noma ba, ba da shi aka gina gadojin Ingila ba, da birnin London ba, da sauransu? Ya muka iya a lokacin nan? To amma a yau an riga an canja, ba haka ba ne? abinda Bush yace ko kana tare da mu ko kaji da Allah wajen zalunci kai ko dai kana tare da mu ko kuma kana tare da ƴan ta'adda ba wani zance ba wani ina kasashen da ake cewa ƴan ba ruwan mu to babu wannan Bush ya soke wannan a kamus din America ne yanzu wa iza hasarta ahla hisnin فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم ماذا الله ساكي ساكم من دنياكي وإذا حاصرت أهل حسن إذن كجي ككي ويما أبوتا غانوا الحسن غانوا كنا متى نسي شغا چكين غانوا سنقو يا أدرن سنقل لكو بوفن غدي سيكا كي ويغل نسوشن كتير دباسي غا بافتا كاقوة دبارة سيكي دن دولة أبنتين چكي زي كاري dole za su zo ko dai su fito a yanki ko su sallama kansu ko kuma su turo wakili a yi mai yarjejeniya ka'ida kenan idan ka kewaye ma'abuta ganuwa fa aradu an taj'al lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyhi sai suka zo za su yi yarjejeniya kan cewa ka sa musu alkawali ka rubuta musu yarjejeniya bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah lamunin Allah da lamunin manzon Allah fala taf'al karka yadda kai ce karka yadda kai ka ce wai gashi ka yarjejeniya da su bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah walakin ji Allah zimmata ka samu su alkawalin ka da ka kai karan kanka dan ka iya shata sharuda ka ce bisa ga alkawalin Allah bisa ga alkawalin manzon Allah kuma daga baya ka zo ka kariya a matsayin ka na musulmi in ka kariya alkawalin Allah ka kariya alkawalin manzon Allah yanzu ko me matsayin ka shine hadarin da manzon Allah yake cewa ka kada ka in sun ce samun alkawalin Allah ka ce a alkawali na kai na zan samu na kan fa wajibi ne shi ma ka tsare in kai dan Allah ce awfu bil uqud wa awfu bil ahdi innal ahda amma tare da haka warware alkawalin ka yana da sauki sama da warware alkawalin Allah da manzon sa duk da kowanne haramun ne amma sai manzon Allah yake kauce karka je ka fada cikin abin da kai kanka zai zama maka matsala dan musulmi ya warware alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah ai kaga akwai matsala yasa ce duk yadda suka ce gina yarjejeniya bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah ce fala tafa'an an gane ku walakin ji Allahum zimmataka kai dai sa musu alkawalin ka naka kai karan kanka fa innakum an tukhfiru zimamakum domin ku musulmai ku warware alkawallan ku ahwanu shi yafi sauki min an tukhfiru zimmatallah sama da ce ku warware alkawalin Allah dan naka alkawalin yana da sauki akan alkawalin Allah وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله إن سكتي دكي دورامك وكنتم ألا مودكي واتواتر جيجين هذا ذاكي دعور ونشيني وكنتم ألا دي سوكر فلا تفعل نماكر كي بل على حكمك كتي شيني وكنتي ناد استهادي نايكيني فإنك لا تدري وزالة دومن بكسني با أتصيب فيهم حكم الله شن ka iya dacewa da hukuncin Allah 100% amla ko kuma a'a ina fatan kuna fahimta shi yasa yana daga cikin ladabin fatawa kan abin da babu nassi a kai ijtihadin ka kai sai ka ce to wannan shine abin da na fahimta in ya dace da daidai kana da lada biyu in kai kuskure fa kana da lada daya amma idan ka ce wa wanda kake bai fita wannan shine hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah in bai dace da daidai ba yanzu kai wa Allah kariya kai wa manzon Allah to shine hadarin da ba a so ka fada shi shi yasa magabata irin su Imam Malik ibn Anas da su Imam Shafi'i da sauran manyan magabata da wuya cikin abin da babu nassi su ce maka halal ko su ce maka haram in ka ji sun ce haramun to suna da nassi karara halal suna da nassi amma in ba haka ba sai zai ce akrahu zalika ina ganin abu kaza ni dai ina kinsa la arda bi zalika la ufti bi zalika ban ba da fatawa da kaza ban yarda da kaza ba saboda jin tsoron kar ya ce haramun kuma idan to ba nasi akai ya kasance ya fada karkashin fadin Allah ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib. Amma yau karfin hali irin wannan sai namu a yau mutum zai zauna ya haramta ya halatta gurgudan yadda ya ga dama yadda ya masa dadi a rai, to wannan kuma rashin sanin kimar nassoshi na alqur'ani ko hadisin manzon Allah ne. Amma in ba haka ba ya zama wajibi mutum ya kyautata ladabi tsakanin shi da nassoshi na shari'a musamman wajen fatawa. Kyale karantarwa tana da sauki, fatawa ita ce tashin hankali. Da yawa malamai ka ga wanda zai ce shi ba zai karantar ba, amma an sha samun wanda zai ce shi ba zai fatawa ba, ko a samu wanda zai ce shi ba zai alƙalanci ba, saboda halalin da ke cikin su. Dan mai fatawa yana wakiltar Allah da manzon Allah ne. An fahimci wannan hadisi ai ko? Amfanin ka wannan hadisi cikin kitabul jihad asali yake, dan ya kunshi hukunce-hukunce cikin hukunce-hukuncen jihadi. Ya nuna ba a yakar mutane in an kai hari gare su sai bayan an kiraye su zuwa ga musulunci sun ki, kuma an kiraye su zuwa ga su ba da jizya sun ki, sannan ne a yake su. Sannan kuma hadisin a cikinsa an fahimci haramcin warware alkawali tsakaninka da kafirai in kun yi alkawali da su na tsagaitautar yaki. A cikinsa an fahimci haramcin kashe yara ƙanana a wajen yaki. A cikinsa an fahimci haramcin kacanta na gawa ko da ta kafiri ce. An fahimta ko? Sannan a cikinsa an fahimci hukuncin hijira. Ajiya me muka ce game da hijira, hukuncinta wajibi ko mustahabi? Kun manta me muka ce? Jijiyar nan jama'a ku tsoron Allah. Mun raba abun biyu, akwai inda ya wajibta, akwai inda ya zama mustahabi. Inda yake zama wajibi, inda baka da ikon aiwatar da addininka, ya zama dole kai hijira don zuwa inda zaka aiwatar da addininka. Inda yake zama mustahabi, inda kana da ikon aiwatar da addininka amma addinin baya da ƙarfi sama da can wuri kaza. Ga inda yake da ƙarfi, to nan gurin mustahabi ne hijira. To wannan hadisin da yake yau mai nuna mana wajibci ko kuma mustahabbanci? Mustahabbanci, domin waɗanda suka musulunta a ƙauyensu su duka aka ce su yi hijira su koma gari. In sun ki ka kyale su a nan inda cikar ka matsa musu, amma ka ce musu ba za a ba su fai'i ko ganima ba. Ka gano ba wajibi ne, dan da wajibi ne za a ce dole su tafi ko sun ki ko ba sun ki ko sun so. Ina fatan kuna fahimta. Dan kar wani ya fahimci hadisin wancan ya sakaro da wannan, kowanne abin da yake tsorawa daban. Yan security su zo gidanka ana bincikenka kaza da kaza da kaza. Ina ruwanka da bindiga su mai jigida a sashi, kai ka je kai mana in ka kasa yi shiru mana. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw to yi mana shiru mana. Ko dai ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Kai abin da ka faɗa ba alkhairi bane, me yana ka kuma sai ka faɗa sharri. To shi yasa sai manzon Allah sai ya koyi zancen. Baya faɗa ina za a. Saboda haka abokanan adawa ba sa aune kawai sai su ga manzon Allah a gare su. Dan haka ma da ya je Khaibar abin da yake cewa kenan, sai da yi iktibasi daga cikin ayar alqur'ani, inna iza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirina. Yace mu kan idan mun sauka a garin waɗansu mutane, to sun gamu da mummunar asubahi a rana. Haka manzon Allah faɗa. Kaga ai ita kanta wannan kalmar kai ya kafirai ne. Kawai irin sojojin saukan lema ɗin nan, dama addini ya ce wal adiyati dhabha fal muriyati kadha fal mugirati, da asubahi ba ku tashi da su ba, kawai ba ku kwana da su ba, kun tashi kun wayi gari da su. Kuma kawai ku ji wani sojan lema ya sauka na ce taɗi jam yau kan kun mutu. Ai duk makaman ku wallahi ba za ku iya komai ba. Sai ka ji ka ce mun mutu, sai baka yadda mun mutu kenan. To duk wannan yana cikin dabarun yaki, ɓoye sirri ake na musulunci, ba a bayyanawa, ɓoyewa ake. Sawa'un na gwamnatin musulunci ne, sawa'un na ƙungiyar musulunci ne, sawa'un na wani ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun musulmi, ɓoyewa ake, ba a bayyanawa, musamman akan abin da ya shafi jihadi. Kaga manzon Allah ya kasance idza arada ghazwatan warra bi ghairiha, sai ya saye da wani yaki a madadin wanda za a fita din. Za a fita kudu ya ce gobe za mu fita ta arewa, za a fita yamma ya ce gobe za mu fita ta gabas, sai ya ɓoye illa ghazwatu tabuk. Yakin tabuka ne kadai manzon Allah ya ɓoye, bai ce gobe tabuka za a fita. Saboda me? Fa innahu azhara lahum muradahu, ya bayyana musu inda ya nufata a wajen yakin tabuka. Li annaha kanat fi zamani usrin wa shidda, domin yakin tabuka an yi shi ana cikin tsanani da talauci da karancin abinci. To tafiya ce ta nesa wajen tafiyar kilomita 600, kaga ba za ta yiwu a kasa ba, kuma cikin desert, sahara da duwatsu,
kuma a shekarar ba a yi kayan abinci ba, an samu kamfa na amfanin gona. Kaga aya ko matsala, da haka dole a faɗa wa mutane nisan wurin don su yi shirin da ya dace. Karo ne ɗauka tafiyar kilomita 100 ce, a fita tafiyar kilomita 100 ce, kafin a je can ma shi ya mutu a hanya, ya yi shahada. Kaga sai aka faɗi shiri na gaske don kowa wanda yake da shiri ya taho, wanda bai da shi ya bari. A lokacin kuma gwamnatin musulunci a hannunta ba ta da abin da za ta bai wa dukkan sojojin yaƙin, sannan ba ta da makaman da za ta ba su da ababen hawa. Shi yasa waɗansu da suka zo ga su sojoji ne na gaske za a tafi, manzo Allah ce ku koma ban da abin da zan ba ku, suna ta kuka su koma gida. Allah ya zana su cikin suratul tauba, wala alal ladzina idza ma atawka litahmilakum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Zarata kenan mutum bakwai wanda aka samu suna al-bakkauna, wanda a hanyar dawowa manzon Allah yake cewa wanda aka je Tabukan da su, ga waɗansu can a Madina suna zaune a gida, duk wani kuzazzabo da kuka shiga da wannan rukumutsi da kuka shiga suna tare da ku cikin lada, dan sun so su zo, uzuri ya hana su zuwa, suna kwance a gida amma saboda kyakkyawan ne su za a ba su ladan wanda ya je. Amma manzon Allah bai ce ku taho ko da ba makami a tahu ba, ku taho ko da ba abin hawa ba, wannan irin shahadar mu kenan. Sai mu dauka wai jarinta ne ko da ba a shirya ba, Allah yake yi. Wannan ba gaske bane wallahi, wannan ba tauhidi bane, wani ko wani abu ne dai daban. Haka dole sai an shiri ayi kimtsi. Amma dan haka wa kana aduwwuhum min ar-rumi kaseeran shadida, abokanan adawarsu daga cikin Romawa da zasu gabda yaki da Annabi ga su da yawa, ga su kuma zarata ne wajen yaki. Fahtata laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya dauki dukkan mataki da ya dace. Wa kharaja fi 30,000, ya fita cikin zaratan yaki mutum 30,000. Wa kana hiraklu qad jama'a li rasulillah nahwa 100,000, shi ko can shugaban daular Romawa ya tanaji soja kaman 100,000 don a yaki manzon Allah. Wa riziki jundihi sanatun muqaddama, sojojin da suka taho da makaman yakin su da abincin su zai ishe su shekara guda. Kaje da ake shirin yaki, ba abu mai cin kudi irin yaki, ba mai cin kudi irin yaki. Tambaye America nawa ta kashe a Afghanistan daga farkon yaki zuwa yanzu, wata shi da kadai. Tambaye ta kaji in za ta fada maka, ba abu mai cin kudi irin yaki. Yakin da aka yi na shigar Iraki Kuwait shi ya karya Saudiya da Kuwait, shi ya karya su, tattalin arzikin su ya lalace tun daga lokacin suka fara cin banki a bankunan duniya, saboda yakin matsala ce. Kuma duk da cewa a cikin kafitarin yawa ya zauna America, yake zauna a wajen a kowane yini ana biyan shi in dollars, Saudiya da Kuwait za su biya tun da su ake wa gadi. Ba zai sha ruwa ba sai wanda aka kawo daga America a cikin kwalba, kamar irin namu sauran wata ko yankar ɗin nan daga can za a kawo, Saudiya ce za ta biya. In zai sha giya ba, Saudiya da Kuwait ce za su biya. Duk abin da zai ci ko zai sha su za su biya. In ya harba bindiga bullet ɗin ya fita ya kashe wani ɗan Iraki ko sojan Iraki guda ɗaya, Saudiya ce ko Kuwait za su biya kuɗin wannan bullet. Ta girma Allah, akwai cin zalin da ya wuce wannan a duniya. Ko alhakin mutane ma ba zai bar America ta zauna lafiya ba. Wallahi ya kamata a fahimtar da America cin zalunta ne fa zai sa ba za ta zauna lafiya ba. Ta ci zalunci yayi yawa. Har yanzu fa a Vietnam ana haihuwar yara na kasassu. A haifi yaro da hannu ɗaya, a nuna a haifi yaro da kunne ɗaya. Don girman Allah ka taɓa ganin wannan halittar. Saboda me? Saboda buggan makamai na guba da suka je suka zuba musu. Yau da daina yakin shekara nawa, amma har yanzu ana haihuwar na kasassun yara, jarirai a haife shi na kasashe, ko a haife shi kafar ɗaya ta fuɗe tsawo, ko wani hannun ya fi wani hannun tsawo, wannan ba cin zali bane ba. Allah baya kyale zalunci haka a nan duniya ba kenan, ballantana a jilahira, az-zulmu zulmatun yawmal qiyama. Amerikawa ya kamata wanda suke magana da su fahimtar da su wannan su gane. 'Yan
in suna son zaman lafiyar su daina zalunci. Sun yi kafirci, me kuma sai an yi zalunci? A hakuri da guda ɗaya muna. Shege da hauka, abin yayi yawa. Ko dai zama shege kaɗai, amma me kuma na hada da.
وأما كلب بن النعمان بن مقرر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري أنكر حديثي دقم عقل ابن النعمان ابن مقرر haka Ibn Hajar ya faɗa amma al-Imam As-Sanani a cikin Subulus Salam ya ce yana jin Ibn Hajar yayi tuntuban alƙalami ne domin cikin sahabbai babu wani sahabbi mai suna Ma'aqil ibn Nu'man amma akwai An-Nu'man ibn Muqarrin yace domin ya bincika cikin Usudul Ghaba ba a kawo shi ba kuma ya bincika cikin Taqrib At-Tahdhib shi kanshi Ibn Hajar a jerin sahabbai bai kawo Ma'aqil ibn Nu'man ibn Muqarrin ba amma ya kawo An-Nu'man ibn Muqarrin da haka suna daidai na wannan sahabin shine An-Nu'man ibn Muqarrin Ma'aqil din kuskure qala shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama An-Nu'man ibn Muqarrin yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam إذا لم يقاتل أول النهار إن بفار كيف رمكي بأفركو يني أخر القتال حتى تزول الشمس يكن ذلك تياكي تنها سيرانا تاكل كتتابر زكيا وتهب الرياح هسي إسكا تفار تاسوها إلي إسكا ننتهي أمتي وينزل النصر كما نصر تفار سوكاكي لندك سوا وتكادا كودا تايمين تن أوزن ياكي مو مسلم سيبنا دلوكسي من جانكو ko dai a farko-farkon safiya idan ko ba a sami a farkon safiya ba rana ta daga sai manzon Allah ya jinkiri ba za a fara kai hari ba sai mai rana ta bar tsakiya idan an sallaci azhar sai a hada fadl asar rana ta bar tsakiya ta fara sanyi sannan irin iska ya fara tasowa wato lokacin zirga-zirgar iska kenan to a lokacin nan kuma sai a fara kai hari wato ko mai nan da tsari a cikin musulunci to manzo Allah idan bai kai hari ba a farkon yini akhara qitala hatta tazul ash-shams yakan jinkirta har sai rana ta bar tsakiya wa tahubba ar-riyah iska ta fara tasowa wa yanzila an-nasr kuma nasra ta sauka wato ar-riyah jam'in na ar-rih ar-rih iska kenan to mai nazi iska dai a Hausa haka yake da mun farji da jam'in duk ɗaya ne a idan ka ce iskoki aljanu kenan a Hausa dai amma da jin Sokotawa suna da jami suna cewa iskoki amma iskoki dai a Hausa aljaru kenan iska kawai ko mafrad ko jami a akwai abin da ba da jami ruwa ba da jami aku ba da jami ruwa ya suke to Sokotawa su yi hakuri bambancin Hausa ne kawai muke faɗa ba wai habaici muke musu ba رواه احمد والثلاثه وصححه الحاكم واصله في البخاري اصلا wannan hadisi yana cikin bukhari wa an sa'ib ibn jasama radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ahli ad-dari min al-mushrikin yubayyituna fa yusibuna min nisa'ihim wa dharariyihim fa qala hum minhum muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga sa'ib ibn jasama الجسامك يتي رضي الله عنه قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم بيمن زن الله ترى دامن جي سكالة تبطى قريش دي يالن جدا سا أن أهل الدار من المشركين دنغن دي جدا ما أبو تا جدا تكين مشركي يبيتون أكا كي مسهلي تكين دري مسلمين ساكا هلي جدا كافري تكين دري فيسيبون من نسائهم وذراريهم wajen kai harin sai suka kashe da mata da yara gashi ko an hana kashe mata a wajen yaki an hana kashe yara a wajen yaki ina ƴan da'awar ƴancin mata addinin musulunci ya ce idan ana yaki ba a kashe mace
su ko ba sa bambancewa a yau, tun daga yakin duniya na ɗaya zuwa na biyu zuwa duk yaƙe-yaƙen da aka yi a Turai ko Turawa suka yi ko Amerika ta yi, ba inda suka bambance tsakanin maza da mata, gaba ɗaya ake kashewa. Bam da Amerika ta jefa a Hiroshima da Nagasaki ta kashe mutum sama da 300,000, ba a bambance ba tsakanin mace da namiji. Amma ga shi sahabbai ne ke tambaya, an hana mu kashe yara, an hana mu kashe mata, sai muka kai hari gidajen kafirai cikin dare, a duhu ba ma iya bambance wanne ne namiji wanne ne mace, sai muka kashe mata da yara ba da niyya ba, menene hukunci? Kaji fa sahabbai sai sun tambayi wannan, dan Allah ka duba addinin mu yadda yake. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, hum minhum, a irin wannan halin su yaran da matan hukuncin su ɗaya da kafiran. Saboda me? Domin ba za ka iya bambancewa ba cikin duhun dare, in ka tsaya kuma sai ka bambance kuma ka sai a kashe ka tunda yake yake, amma idan da rana ne fa za ka iya bambancewa, amma cikin duhun dare ba yadda ka iya, in ka tsaya bambancewa za ka cutu. Sai kai musu hari gaba ɗaya, hum minhum yubasuna ala niyyatihim yawmal qiyama. Wato kaga nan gurin mun samu hukunci kenan, ko da wani zai ce to ai yanzu mun je bisa ga kuskure mun yaki, sai ka ce ga wannan hadisin, an je bisa ga kuskure, an kashe mata ba sani ba, an kashe yara ba sani ba, dan ta kudo su. Haka ya halatta kashe mata din a wajen yaki idan mazaje suka yi garkuwa da su, kamar su kafirai sun san cewa ku musulmi ba ku kashe mata, addinin ku ya hana ku, sai suka tsokane ku fada da kuka je garin su, kuma duk sai suka turo mata, sai suka rabe a bayan matan, suna fakewa da su suna harbin ku. In kun tsaya haka duk ba sai su karkashe ku ba, a lokacin sai ku haɗa gaba da yan baka tafila, za ku tura ku tura ta tafi dan ba yadda za ku yi. Ina fatan kun fahimta. Ko suka yi garkuwa da yara ƙanana, to a lokacin nan duk ya halatta, saboda ku kashe waɗancan mazajen ba wai kawai don cin mutuncin ya mace ɗan ba. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. وانت الحديث نتعجب بخاري لمسلم سكر ويتو نيان صدق عائشة الله سكار الدعاء دريتا تتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يافتع ونمتن ديبيش أران يأك بدر ونمتن نتيج مشركي شيبه مسلمتا ومن زن الله فتنجي بدر سيوى نمتن يبيش كما قاسينا تكيم متالن دا أنصر سجارميني irin gawurtattun jarumai ɗan farauta ɗin nan tun lokacin jahiliya, da sahabbai suka ga yazo zai kawo musu taimako sai kowa na murna. Sai manzon Allah ya dakatar da shi ya ce, a tuwuni billah, ka yi imani da Allah ne? Kuma ya ce, a kawai dai zo in taimake ka dan ina son ka. Manzon Allah ce, koma irji falan astaini bi mushrik, koma ni ba zan nemi taimako da mushriki ba. Dan asali sai ya yi imani zai zo mutafi, dan mai kuma mushriki zai zo nema taimako da shi, ba zan nema taimako da mushriki ba. Wannan shi ne nassi da yawa daga cikin malamai ke kafa hujja da shi kan haramcin a wajen yaƙi ka ce za ka nemi taimakon kafiri. Ya halatta ka sai makami a wurinsa, ya halatta ka sai waɗansu asirai na leƙen asiri in ma ba zai baka su ba, amma ya shigo sahu kai da shi ku je ku yaƙi kafirai bai halatta ba. Falan astaina bi mushrikin, waɗansu malaman kuma suna ganin ya halatta sukan fake da waɗansu ƙissoshi daban-daban, galibin su dalilai, wanda ya tabbata sai ka samu cewa bai kamata ya zama hujja ba. Kamar yanzu sai lokacin da manzon Allah zai hijira shi da sayyidina Abubakar Siddiq, Abdullah ibn Urayq lokacin yana kafiri shi ya zame musu jagora, yana musu hanyar daga Makka zuwa Madina, ga shi kafiri ne a nan, manzon Allah ya nemi taimakon kafiri, sai ka ce ba jihadi aka tafi ba, tafiya ce za a yi. Lokacin manzo Allah jihadi ya tafi, to kuma za a je yaki, kuma sai ka kafa hujja da wancan, shi yasa akai tarkici lokacin da Saudiya ta gayyato America, Kuwait ta gayyato America, kanta zo ta kori Iraki, akai tarkici. To da yawa daga cikin malamai suka yi ta fatawoyi daban-daban, amma dai fatawa dai gaskiya ta zahiri wadda ita ce ta zama daidai, ita ce bai halatta ba neman taimakon kafiri lokacin da zaka tafi yaki. In ana zaune zaman gida wajen training din sojojinka, wajen koyon dabarun yaki, wajen sayan makamai, wajen menene, kai ko wajen training din sojojinka bai kamata ka bashi ba, dan ya san sirrinka kenan. A tsakani da Allah kuskure ne, musamman a yau da tafannun na satar asiran kasashe yake da yawa kwarai da gaske. Yanzu da hujjar a zo a hori sojojin Najeriya da za a tura labe a Sierra Leone, Amerika sun kawo sojojin su nan kasar, sai Allah ne kawai sa ranar fita su. An kawo da in sun shiga kasa ba sa fita kamar yadda jujo majuju suke. Masu farna ne a cikin kasa. Tuka ba yi da amfani zan su tsakani da Allah. Dan leken asirin da suke ya fi wannan training din. Kuma sojojin Najeriya idan ransu da wani Amerika ta ba su training. An ci mutuncin sojojin Najeriya ne. An ci mutuncin sojojin Najeriya. Da aka je Amerika ta tura sojojinta zuwa Somalia a lokacin Bill Clinton, ɗan Somalia suka karkace su suka wulakanta sai da Amerika ta gudu, sojojin Najeriya ne suka koya wa sojojin Somalia hankali. Inda Amerika ta gudu sojojin Najeriya suka shiga. To kuma wannan wa ya kamata ya ba wani training? Tarihi yana haddace da wannan. Hatta CNN sun yi wani documentation, wani film da suka nuna bai ko ta biyu ko uku ba na gaba ɗaya abubuwan da aka yi a Somalia. Wallahi sai da suka bayyana gaskiyar sun gudu. Kuma an kashe musu sojoji da yawa wanda duk sun koya a lokacin sun ƙi cewa an kashe. Sai ƴan kaɗan da aka nuna 10 ko 15. Wanda labarin ya fi ƙarfin haka ɓoyewa suka yi. Kuma da Najeriya lokacin da ta je Liberia ta raba rikici a lokacin waye ba ta training? Ba wanda ba ta training. Lokacin da ta je ta taimaka Angola har ta samu ƴanci waye ba ta training? Ingila ko Amerika waye ba ta training? Lokacin da ta tura sojojinta Rhodesia da ina ne waye ba ta training? Ba wanda ba ta training. Amma dai idan kuna da shugabanni wanda dama wakilai ne na CIA baya da kuka iya. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. أنكر بودة عبد الله بن عمر الله سكار الداء قريشي يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا قوات متدى أكا كشي أتكي من قنقر نياقو كين دي فتا فأنكر قتل النساء والصبيان سي وسحبي إنكاري سوى دغيو كدين كشي ماتا كدين كشي يارا. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, kaga akwai ƴancin mata, akwai ƴancin yara tun kafin UNICEF ta zo. Kar a kashe yara ko da na arna ne ko da na kafiri ne. Wa an samura ta qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uqtilu shuyukhal mushrikina wastabqu sharqahum. A wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe shuyukhal mushrikina, abinda ake nufi da shuyukh anan wato waɗanda balagai zuwa abinda ya sama. Wastabqu sharqahum, amma ku kyale yaran su kanana kar ku kashe su. Sharq yaran da suke dunal buluk. Rawahu Abu Dawud wa Sahihu Tirmidhi, sai dai wannan hadisin da'ifi ne wanda yake kafin sa ya riga ya wadatar da shi. Wa an Ali radiyallahu anhu annahum tabarazu yawm Badr, rawahu al-Bukhari wa akhrajahu Abu Dawud mutawwalan. An karbo daga Ali Allah shi kare da gare shi. Annahum tabarazu yawm Badr, sahabbai sun yi fito na fito da kafirai a ranar Badr. Abinda ake nufi da mubaraza, ga wannan runduna ta zo, ga wannan ta zo, sai a ce ɗaya ya fito daga nan, ɗaya daga can gurin agwabza, shine mai mubaraza. Amfanin kawo wannan hadisin a nan gurin nuna halaccin yin mubaraza in ta kama ai, kar wani ce haramun ne. To sai dai aka ce in za a yi mubaraza, kar wanda ya fita sai wanda ya san lalle jarumi ne shi. Domin idan rago ya fita don neman shahada aka buge shi, wani ragon ya sake fita aka buge shi, to kuma ku an jefa muku tsoro kenan. A lokacin ba kwaɗayin shahada ake, ba kwaɗayin a kashe arnan ake yi, don haka a samu wani jarumi ya fita don Allah ladabtar da arnan shi. Yasa da aka zo sai aka ce uku su fito daga cikin musulmi, uku daga cikin kafirai. Cikin musulmai sai Ali bin Abi Talib ya tashi, sai Hamza ibn Abdul Muttalib ya tashi, sai Abida ibn al-Harith shi ma ya tashi. Cikin kafirai sai ga Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Walid ibn Utba, sai suka fito. Aka ce to a gwamza, Hamza ya buge nashi nan take sara ɗaya, Ali bin Abi Talib ma sara ɗaya wa nashi. Abida daga ɓangaren musulmai da shi da wato Walid ibn Utba a can gurin kowa ya saru kowa da takobi. Kowa ya ja baya dan saran da kowa ya wa dan uwansa ya lahanta shi. Da Aliyu da Hamza sai suka taimakawa Walid suka kashe wancan, kaga an gama da uku wannan kuma yana nan da ransa dai ya rauni suka dafa su koma da shi cikin musulmi daga nan gurin kuma sai aka shiga sahu ya rikice to wannan yana daga cikin abin da ya biyo musulmi karfi ganin cewa sun kashe uku nan take kafirai kuma suka fara samun kariya duk da adadin musulmi 310 adadin kafirai 1000 amma kaga yadda abu ya zama da karshe kam min fi'atin qalilatin ghalibat fi'atan katsiratan bi idhnillah wallahu as-sabirin wato ya halatta ai mubaraka sai dai aka ce in za'a lalle a samu jarumi ya fito kuma yana da kyau yana daga cikin dabarar yaki in ka fito kai dabara ka damu ka nemo wani dan ragwa-ragwa dan raman mai da ka raina ka ce fito in ka isa kai masa tayi kar ka jawo kato saboda ka bugi shi shi kuma ka san inda ka tsokane shi ko dan kare shi kungiya zai fito sai kai masa pump daya ka gama wato tactics din yaki ne wannan da kuke jin ana antara Ibn Shaddad al-Abasi ba wani jarumi bane fa shi da kansa yake faɗa yace dabara nake idan an je yaki sai in samu dan lallago in fara buge guda biyu ko uku yace sai jarumin su kare kawai sai yi ta kashe su a kyauta jaban ba wani karfi da fizu ba kuma idan ya kashe ga cika baki wa mudajjajin karihal kumatu nizalahu la mu'minan haraban wala mustaslimi جادت يداي له بآجل طعنة بمثقف صدق القعوب مقوم فتركته جذر الطباء ينشنه ما بين قلة رأسه والمئسم هذا سيقول لي أنا كبرونه بنجار مين هذا بلا ذلك وأنا ندبار التياكي تانا لكي وقرأ لك سكي شيء سعاك شيء بايا حالة تأجل من كي سيأو رينيكي يوم أمبو تزنيكي يا حالة تأجل من كي كرنك ونحك كنوا دبا دعبا دعبا alka ta wannan fa dukka kada musu hanta kuma ba ga bane ba to wannan ya halatta a wajen yaki yasa aka ce tsofaffi masu furfura din su malamai suka bada fatawa ya halatta su je su tente furfura su da bakin abin nan duk su doye furfura su zazzare ido a daga ganin kamar duk samari ne a ce wallahi mun gansu duk samari ne saboda kar su fito da furfura da yawa kafirai su sa rai a cikin ku da yawa dai da ga masu furfura da yawa ce ai tsofaffi ne wankin hula ne hadisi na karshe da zamu tsaya akan zawan abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu wani abi ayyub radiyallahu anhu qala innama unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'ashara al-ansari ya'ni qawluhu ta'ala ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأن حديثي أنكر ودق أبو أيوب الله سكال الداء قليسي قال يتي إنما أنزلت هذه الآية فينا سندي كدي وأن آية أنسو كدى إتني تكل نمرمو ما أسر الأنسان موتا رمتا نمجنا ما أسر الأنصار يعني قوله تعالى أبند يكي نفي فدن الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة أبند آركي توا ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة كد كجيف كم كزوى بهلكة قاله أبو أيوب يافد ون مجنني رد على من أنكر على من حمل على سف الروم أنفتاك قسطنطينية a can cikin kasar Rumawa sai wani sojan musulmai shi kadai ya sukwanu dokin sai shiga tsakiyar kafirai sai wani cikin musulmi ya ce ayya ya saba fadin Allah ta'ala wala tuqu bi aydikum ila taluka ya shi kadai zai shiga cikin mutanen dubbai sai Abu Ayyub ya ce kai wannan ayar ba da irin su take ba ba wai tana magana akan dan kunar bakin wake bane ba ba da shi take ba shi kadai ya jefa kansa cikin kafirai kace wai la tuqu bi aydikum ila taluka ba haka bane ba ya faɗi wannan darraddi akan wanda ya shiga cikin taron Rumawa hatta da kalafi mai faɗa cikin su yace akan mu ta sauka mu mutanen Madina cikon hadisin yace domin mun taimaka musulunci farkon lokacin da annabi ya hijira da musulunci ya yadu yayi karfi sai muka ce to kuma ya kamata mu matse bakin aljihun mu dan mu take gurbin abin da muka kashi mu rage ciyarwa sai Allah ya saukar da aya yace wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku zuwa ga haraka a ce matse bakin aljihu din aiwa musulunci rowa shine me jefa kai halaka Abu Ayyub haka ya fassara ayar dan haka dan ka gina masallaci ko ka gina islamiya kada ka ce ai na haka ya isa, dan haka dan ka ciyar da marayu ka taimakawa gajeyu ka taimaki ƴan makaranta har sun kammala karatu kada ka ce ai na haka ya isa, mutum uku ne dauki nauyin sa sun kammala karatu, hudu biyar dan ka wani abu duk aikin da kai ka rinka dauka ka danne dan gobe ka kara himma ka rubanya akan nada dan tsayawa karkacewar shi ne jefa kai cikin halaka. An gane ko? Wannan hadisi Tirmidhi ya inganta shi da Ibn Hibban da Hakim, malam ya yi lamba da kasa yace akhrajuhu min hadisi Aslam Ibn Yazid Abi Imran, yace malamai sun ruwaito shi daga hadisin Aslam Ibn Yazid Abu Imran qala yace kunna bil Qustantiniyya, mun kasance a Qustantiniyya wani gari ne a kasar Rumawa, fa kharaja saffun azimun min ar-Rum, sai ga sahun mayaka da yawa sun fito cikin Rumawa, fa hamala rajulun min al-muslimina, sai wani mutum shi ɗaya cikin musulmai ya kai hari shine hamala ala saffin Rum a bisa ga wannan sahu na Rumawa, hatta hasala fihim, har ya fada cikin su, sun maraja a muqbilan, sannan ya dawo, wato ya kai hari irin na fafafafa ya bubbuge wanda zai bubbuge ya juyo da akalar daukar sai ya dawo cikin musulmi yan uwansa. Irin wannan jaruman fasara da amfani ƙwarai da gaske wallahi. Sun maraja a muqbilan, ya dawo, fasahan nasu, sai mutane suka yi tara da babban murya, subhanallah alqa biyadihi ila tahluka, suka ce subhanallah kaga wannan ya jefa kansa zuwa ga halaka gashi ko Allah ya hana. Fa qala abu ayyub, sai abu ayyub ya ce ayyuhan nas innakum tuawwiluna hadhihi alayata ala hadha atawil, wallahi ku kuna fassara wannan aya bisa ga wannan fassara, wa inna ma nazalat fina ma'shar al-ansari, ita ko ayar cikin mu ta sauka mu mutanen Madina, inna lamma a'azza Allahu dinahu, mudin lokacin da Allah ya daukaki addininsa, wa kasura nasiruhu, masu taimakon addinin suka yawaita, kunna bainana sirran, sai muka fada tsakanin mu muka yi mitin mu da juna, inna amwalana qad da'al, muka ce to dukiyar mu da yawa fita tafi a farkon musulunci, falau anna aqamna biha wa aslahna ma da'a minha, ina ma yanzu kuma mu dan rage fita jihadi ko mu dan rage kashe kuɗi da yawa mu tsaya dan mu inganta abin da da ya salawanta na dukiyar mu. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya, sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ita ce cikakkiyar aya, anfiqu ku ciyar ko kashe kuɗi dan yada kalmar Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku jefa kanku zuwa ga halaka, fa kanat at-tahluka, yace sai ya zanto abinda ake nufi da at-tahluka, at-tahluka al-iqamatu allati aradna, zama da muka so mu yi, wai mu daina yaƙi mu daina kashe kuɗi dan mu inganta abin da da ya salwanta cikin dukiyar mu, mu cike gurbin da abin da muka rasa da cikin dukiyar mu, wanda ita ce halaka. A shekenan duk wannan nan mana jihadi dole sai da kuɗi, sai an kashe kuɗi, kuma jihadi dole yana buƙatar tara abinci da yawa, dai idan ana yaƙi ba a buɗe kasuwa, kaga dole sai an tanadi shinkafa, an tanadi masara, an tanadi alkama, an tanadi busasshen tumaturi kauɗa, an tare da daddawa da kuka busasshiya ta da ba ku buƙatar ɗanya ɗin, duk kuna da ita cikin buhuhunan ku, ta yin da za a yi wata biyu ana gwabzawa kuna da kayan abincin wata shida, wata bakwai, wata takwas, dole sai da wannan ake jihadi. Duk wannan dabaru ne na yaƙi wanda shugabannin yaƙi za su rinƙa yi wa al'umma wannan tunanin, su al'umma su ɗaya-ɗaya su yi wannan tunanin, kowa a gidansa ya samu kuɗi ya kasance yana da abincin wata ɗaya, wata biyu, wata uku, yanzu aka samu wani daga cikin yana da miliyoyi amma ba da abincin wata biyu, to ko tarzoma ko zanga-zanga aka yi aka ce an sanya dokar ta ɓaci ba a fita kasuwa kwana uku, to sai ga talakawa sun tagayyara, kai ma ka tagayyara, duk kai da su ba bambanci, ina fata an fahimta. To abin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Wannan zai jira shi idan mutum ya kasance a cikin musulmai da gobe, amma ka ga shi irin su ne jira, ya halatta a yi yayin hijira zuwa wajen musulmai na gari kamar Afghanistan?
Kwarai da gaske, duk inda mutum yake wurin musulmi waɗanda suke bar gurbi ta yadda ba zai iya tarbiyyantar kansa ko iyalinsa ba, irin tarbiyyar da ta dace da koyarwar addini, ya zama tilas mutum ya yi ƙaura zuwa garin da zai iya tarbiyyantar ‘ya’yansa tarbiyya ta addini. Yanzu mutum ko da yana zaune a wuri wanda yake bid'a ta yi katutu, ta yadda ba zai iya koyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin hanzari, ko ba zai ‘ya’yansa ba za su iya koya ba, in zai kai su makarantu na yan bid'a zai kai su a koya musu wake-wake da shirme, to ya zama tilas ya yi hijira zuwa ga unguwar da zai koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk malamai sun yi bayanin wannan. Haka idan mutum yana zaune garin da yake ɗansa zai iya boko sosai amma ba makarantar islamiya, kuma in yi kyalifi a haka lallai za a lalata masa tarbiyyarsa, don makarantun bokon ba su tattali wato subject na addini da yaron zai koyi addini da ya dace ba. Ya zama wajibi mutum ya hijira zuwa ga inda ɗansa zai samu wannan, wannan ya zama tilas. Wato illar mu ba mu da wani abu sunan shi tsakatsakiya, ko ka samu waɗanda kawai su suna faɗa da boko ne, sun ƙi boko kwansa da kurkwatarsa, sakamakon haka sai maslaha da yawa ta kubuce mana. Ko ka samu waɗanda sun yi imani da boko irin imanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baja da baya, to kaga wannan shi kuma sai ka samu kuskure ne mai yawan gaske, dan kawai so yan iya bokon koda ba iya addini ba, koda ba tarbiyyar addini suna ganin ba komai. Abinda yake tsaka-tsakiya shi ne mutum ya iya bokon ya kware, sannan kuma ga tarbiyyar addini ta tare da shi, ga tsoron Allah tare da shi, ga tarbiyya mai kyau tare da shi. To wannan shi ake so, kuma a gane tsakanin abinda yake ilimi ne da kuma fitsara ne. Na sha faɗin wannan magana da yawa, waɗansu mu sai aka tarbiyyance su akan kawai in mutum zai boko yana daga cikin rukunan boko ka zanto fitsararre, ka zanto ba ruwanka da addini, in mace sai ya zanto ba ta hijabi, in namiji ne ya zanto kullum daga giya sai sigari, sai ƙawance tsakanin shi da 'yan mata, yana tare da waccan gobe yana tare da waccan, sai zuwa irin disco night nan da raye-raye na babu kan gado. To duk wanda yake wannan sai ake ganin shine cikakken dan boko ne, cikar kunan boko, to shi ko wannan cikakken mahaukaci ne wanda ya kasa mun maje tsakanin boko din da kuma western culture, fitsara da rashin mutunci irin na Turai ya kasa bambance tsakanin shi da boko. Dan boko na gari shine wanda yake gashi yana kamsa salawati akan lokaci, inda ake karatun addini yana zuwa ya dauki addini a matsayin abu na farko kafin kowane irin abu, sannan kuma yana karatun bokon sa yana ba da himma da kwazo dan ya wakilci musulunci a wani wuri mai muhimmanci bayan kammala karatunsa. To irin wannan zara ta yan boko muke bukata, sawa'un cikin maza ko cikin mata, ba fi tsara ruba. Na
assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam ne ne mai kina yau da ku, sai a wurin aiki na aka bauta aka fitar da kuɗi da sunan wai jibiri wani abuta wato kudin ta jabi wajen jirgin shi, shin ya halatta mu karɓi wannan kuɗin?
Tunda an tsara haka a wurin aikin, dukkan wanda mahaifinsa ya mutu ko dai aka yi masa rasuwa, sawa'un mace ne ko namiji, musulmi ne ko kirista, ana ba shi haƙƙin ka ne sai ka karɓa.
In har ya halatta to kuɗin zai shiga cikin na magada ne ko
baya cikin gado? Kuɗin ka ne kai, don kai aka tallafawa saboda hidimomi naka, saboda rasuwa da aka yi maka.
Malam na wani adadin raka'o'in salatul duha,
kana da zabi ko raka'a biyu ko raka'a huɗu ko shida ko takwas, duk kowanne ya tabbata cikin hadisi.
Shin ba mai ya tabbata a hadisi cewa karanta da ja'abu yana sa ni san kwana?
Ba gaskiya bane ba, mai tabbata cikin hadisi ba. Na'am
malam, haka ne wani hadisi da hadisi da ya tabbata a da yi magana a kan cewa wanda aka kama shi yana ruwani da shi da wanda suke yi a kashe su, malam wai hadisi mai rauni ne?
Ba gaskiya bane, hadisi ne sahihi, ka duba cikin sahihul jami'us saghir, Sheikh Nasir bin Albani ya inganta shi. Hadisi ne sahihi, faqatul fa'il wal maf'ul bihi, da wanda yake ruwan da wanda aka yi da shi duk za a kama su ne a kashe, ba izina da cewa yayi aure ko bai taba yin aure ba. Ba bambanci tsakanin saurayi da magidanci a harkar luwaɗi, hukuncin su ɗaya ne, shine kisa. To kaga yan yawa mutum da karfi ne, kuma akwai karina da ta nuna haka, to kaga ba za a yi masa hukunci, mutum da shi baya da laifi. Dan in aka tilasta mutum akan wani aikin sabo ko kafirci, aka tilasta mutum a baya da laifi, balle tana wani aikin sabo baya da laifi wajen Allah, dan haka wanda ya tilasta shi za a yi wa hukunci kenan.
An yi bayani cewa duk wanda ya tashi don kwada zuciyarsa har aka kashe shi to ya yi shahada, to ina wanda ya fashe suka kare su suka fito da su suka yi layi da su suka harbe shi, kuma babu wanda ya tashi a cikinsu don kare kansa, to kuma sun shahada.
Ana sauran su masu yin shahada dan hadisin cewa duna maliki, wato ya zama shinge tsakanin dan fashin da dukiyarsa har aka kashe shi, sawa'in yayi nashi kunkurin ko kuma ana ganin sai in an kashe shi ne za a iya dauka.
Ina ga mutum da ya ajiye gero, mutane suna ta zagin sa, suna ta zagin gero, kuma malam suna kan kaimin bayani a kan ka'idojin ajiye gero.
Wannan shi fi komai sauki, kawai da ajiye gemu shi ne idan ya fito, da ya fito shi ke nan ajiye shi ke nan. Amma maganar mutum ya ajiye gemu, mutane suna zagin gemu, ya kamata ya faɗakar da su, jahilai ne su, lokacin da suke zagin gemu suna zagin sunnar annabi, zagin sunnar annabi kuma yana kai mutum zuwa kafirci. Ko wasa kai da gemu da a matsayin izgili ridda ne, in ka ki tsayarwa ka haƙura kai cewa kai rago ne kana jin tsoron mutane ka ki tsayarwa. Amma izgili ka yi izgili fa, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Allah sai yanzu da ayoyin Allah, Allah din da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgili, kuke wa wargi, kar ku ba da uzuri, kun riga kun kafirta bayan imaninku. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Kowane irin abu na musulunci, kasancewar baka yi daban wajibi ne, ka ki idan Allah ga dama ya maka hukuma, in ya ga dama ya yafe maka. Amma yi izgili ba fa sako bane ba kafirci, ka iya fita babu imani. Ya kamata mutum ya kiyaye wannan. Saboda haka da yawa daga cikin mutane za ka suna izgili ga mutum idan ya yi gemu, ko suna izgili ga mutum idan ya ɗage ƙafar wandonsa, mata kuma suna izgili idan an ga wancan da hijabi a mata izgili, a ce an ganta kamar ninja ta zama waye waye. Ga wannan rashin mutunci ne. Ke da kika fito tsawara ba zage ki ba, sai wanda ta rufe kanta ita ce aka zaga. Ke da komai gashi nan ana kallo a jikinki, kyauta ba sadaki ba komai, ita ko ta suturce ba wanda ya isa ya gani sai wanda ya biya sadaki. Ke da ita wace ce irin mutunci, wace ce kuma mutuniyar banza? To amma sai wai mai wannan kuma sai tewa izgili, to wannan izgilin na kai mutum ne zuwa ga fita ga musulunci. Wallahi ya kamata mu kame bakuna. Isaka bada Zakariya, akwai ababai guda uku a nan a hannuna. Abu na farko, kun san game da abubuwan da ake yi na karkashe musulmai a Filistin tun daga wata ɗaya zuwa yanzu, matsalolin da aka yi a duniya da dama, hatta a Turai mutane sun fito sun yi gangami ko laccoci ko zanga-zangar lumana ko menene don nuna baƙin cikin da yake wa ƴan uwansu musulmi. To amma ina jin anan bautu ba abin da aka yi, ni dai ban sani ba, ko kun yi mini ne ban ji labari ba. A Kano an yi gangami, aka yi laccoci, ba ni da lafiya ma lokacin ban daɗe da yan aspirin ba, amma sai da aka ɗauke ni a mota aka kai ni tsawon minti goma ko sha biyar na gabatar da jawabi na. Aka tara malamai da 'yan siyasa suka tattauna abin akan addini da siyasa ɗin. Aka fito da tutar Amerika ta Isra'ila, aka kona, aka yi salatul hajj cikin jami'i, aka yi alƙanuta, aka tsinewa Sharon da sauran dukkan wanda ya mara masa baya wajen cin zalin da yake. To yanzu duka bai fi sati da ya wuce ba kuma a Sokoto mata ma na famon sun yi. To amma nan gurin shiru ku me kuke cigi ne kuma tsakani da Allah. A yi laccoci, laccoci za a yi a wayar da kan mutane. Wai Filistin ɗin nan a ina take geographically? Me tarihin Filistin ɗin nan? Wane ne ɗan asali a wajen tsakanin Yahudi da musulmi? Kar ka ɗauki kabiyar yadda su Amerika suke so ka ɗauke ta, rikicin Larabawa da Yahudawa ba ta wannan za ka karanci abin ba. Ka ɗauki abin tsakanin Yahudanci da Musulunci, wane ne ya cancanci zauna a wannan gurbin inda Isra'ila take yau da Filistin? A tarihance, a addinance, ka kalli abin da mahanga ta addini, a samu waɗansu masana tarihi waɗanda za su bayyana wannan. Allah kalli an yi wa al'ummar musulmi tawiya, sakamakon mun tsaya sai abinda kafofin watsa labarai su ga dama suka faɗa mana na ƙayayyai, musamman kafofin watsa labarai na ƙasashen waje. To a gaskiya ina ganin samun waɗansu cikin malamai da koma ko da ɗan boko ne masara tarihi waɗanda suna da kishin addini sun san wannan abin, da waɗansu cikin 'yan siyasa a yi wani gangami na lacca wanda zai kunshi dukkan wakilci daga ƙungiyoyin addini ko dukkan waɗanda suka yarda cikin ƙungiyoyin addini, ko a multifafus ko dukkan onuri ko a kofar fada ko a murtala mayar sukaya ko a ina ne, a yi wannan yana da matuƙar muhimmanci don wayar da kai ne. Allah kalli an zabar da musulmi sun san kadiyar Palestine fa ta musulunci ce, ba kadiyar ce ta Yahudanci da Larabawa ba. Wannan shi ne shawararta. Abu na biyu, kada tuni game da rubuta wasiƙu na mayar da martani game da mujallar magama, ina fatan tuni mutane sun fara rubutawa a waɗansu garuruka da tuni an rubuta da yawa kuma, da sunan ƙungiyoyi da sunan ɗaiɗaiku duk an rubuta wanda ake nuna Allah waje da wannan majalla. Abu na uku kuma, kira muke ƙare ga jami'an tsaro namu na Najeriya, sawa'un waɗanda suke nasarori masu sa da mala da kuma waɗanda suke na asiri, muke da zama da su ko a wuraren karatu ko a cikin masallatai ko ma a cikin menene, cewa su lura cewa kafin komai dai su 'yan Najeriya ne, kuma ba su da wata ƙasa da za ta amshe su a matsayin 'yan ƙasa in ba Najeriya ba, kuma su tambayi dukkan wani wanda ya ha'inci ƙasarsa ya saci kudin ƙasarsa ya fita waje yake zaune ko a Amerika ko a Ingila, wani irin zama na takaici yake ciki? Wallahi kada kake zaune aboki kafin shi kwanciyar hankali, yana zaune cikin takaici da rashin sanin makoma, ba ya da aikin yi, bai san manufarsa ba a cikin rayuwa, kuma idan ya fito daga unguwa zai je unguwa, zai je wani supermarket ya sayo waɗansu kayan bukatunsa, ko ya je wani hotel ko restaurant ya ci abinci, idan an kalle shi sai an tofa masa yawo an raina shi cewa shi baki ne, duk kuɗinsa kuma kowaye kaga zama na kaskanci kenan suke ciki. To kaga a nan gurin su ba su zama 'yan ƙasa ɗin na gari ba, sun zama wakilai na ƙasashen waje, kuma sannan ga azabar take kiransu a wurin azabar Allah da take jiransu. Da haka muke kira gare su cewa su yi iyakacin kokari su ga ba a yi dukkan wani ƙulle-ƙulle da su ba wanda za a cutar da addinin musulunci ko musulmai. Dukkan faɗin da suka zama manyan wakilan Amerika ga irin makomarsu kun gani a duniya, sarki shi a na Iran kowa ga makomarsa a duniya, dukkan manya-manyan wakilan Amerika ko wakilan Turai ko ina ne a ƙarshe suna mutuwa ne kaskantattu wulakantattu a nan a duniya kenan, sannan kuma alahira azabar Allah tana jiransu. Kuma ma'aikatan tsaro namu musulmi yawanci su aka fi amfani da su wajen cin mutuncin 'yan uwansu musulmi, amma ma'aikatan tsaro waɗanda ba musulmi ba a yin amfani da su don cin mutuncin 'yan uwansu waɗanda ba musulmi ba zai yiwu ba. Mu ne har yanzu ba mu da manufa ko a cikin aikin gwamnati ko a cikin aiki na kayan sarki ko a siyasa, amma su abokanan adawarmu da zaman larura ya haɗa mu ƙasa ɗaya suna da manufa, suna da manufa da suke ganin ya kamata su kare ta, ko ta addini ko ta siyasa ko ma ta bicece. To da haka muke ƙara kira gare su su zama musulmi na gari, su tabbatar za su mutu, kuma Ubangiji ta Allah zai musu hisabi. Ba ma jin tsoronsu, muna ji musu tsoro ne, su ji musu tsoron azabar Ubangiji, ji musu tsoron fushin Ubangiji, amma duk abin da suke jin za a yi amfani da su su yi wa musulmi ko musulunci a matsayinsu na musulmi, mu mun riga mun gamsu da alƙawarin da Allah ya yi cikin Alƙur'ani, mun gamsu da shaidun tarihi na yadda Allah ya taimaki masu taimakon addininsa, mun gamsu da bayanin manzon Allah cewa ba yanda za a yi wata al'umma ta gushe, wata tawaga cikin al'ummata suna taimakon gaskiya, wanda ya saba musu ko yake taimakon su ba zai cutar su da komai ba har zuwa ranar tashin kiyama sai an samu wannan al'ummar. Fatanmu mu zanto cikin waɗannan, gurinmu ne ka kasance tare da mu a cikin wannan harkar tafiya, ba sai ka bayyana kanka ba a matsayin soja, ɗan sanda, ɗan intelligent, wane ne, a'a, kai ta aiki tukuru kana wakiltar musulunci a inda kake.